Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare da baba ya ku makirar da sauran abokan aiki miki kamu ku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana 18 ga watan Disamba shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilo a jiya Alhamis an sako yaran maza 344 bayan da Boko Haram ta sace su a makon da ya gabata a makarantar su a Nigeria a cewar gwamnatin jihar Katsina. Gwamnatin shugaba Donald Trump da gwamnati mai jiran gado ta zababben shugaba Joe Biden dukkanin su sun koka a jiya Alhamis akan yunkurin kutsen kwamfuta da ake zaton kasar Rasha ce take aikata hakan. Wani kwamitin Amurka ya tabbatar da amfani da wani sabon maganin rigakafin coronavirus bisa bukatar gaggawa a jiya Alhamis.
Kanan labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa jihar Katsina ta samu nasarar kubutar da ɗaliban kankara da aka sace.
Yanzu haka mun tura motoci a can jihar Zamfara a cikin dajin nan domin ɗan sojoji da ɗan sanda da suke wurin su rako su a kawo su nan Katsina komai da zai insha Allah.
Haka kuma za a ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta zargi gwamnatin jihar Zamfara da mara wa 'yan bindiga baya. Ko me yasa?
Yadda jihar Zamfara take yin afuwa ga waɗannan 'yan bindiga dadi haka sakaka. Sannan in ka duba duk wani garkuwa da mutane da ake yi a wannan shiya Zamfara ake tafiya da mutanen.
Muna tafi da shirin da ɗan gai wanda gidajen rediyon da ke abota da muryar Amurka ke zagayawa suna kawo mana tarihin garuruwa. Sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai an fara da gyara zama domin a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makiri. A jiya Alhamis an sako yaran maza 344 bayan da Boko Haram ta sace su a makon da ya gabata a makarantar su a Najeriya a cewar gwamnatin jihar Katsina. Sai dai gwamna Aminu Bello Masari ya faɗa wa talabijin kasar cewa wasu yaran da har yanzu ba a gano su ba. Ya ce mun samu akasarin yaran amma dai ba dukan su kenan ba a cewar gwamnan. Yana faɗa wa talabijin ƙasa ta NTA yana mai cewa yaran da aka sako su an same su ne a wani jeji da ke kusa da makwabciya jihar Zamfara. Wannan labari na zuwa jim kaɗan ne bayan da aka sake wani hoto bidiyo a jiya Alhamis wanda ke nuna ɗaruruwan yaran makarantar da aka yi garkuwa da su tare da mayakan ƙungiyar Boko Haram. Kamfanin dillancin labaran Reuters da AFP na Faransa sun ce sun samu damar tabbatar da sahihancin bidiyon amma ba nan take ba. Sai dai AFP ta rawaito ta samu wannan bidiyo ne ta tashar da Boko Haram suke amfani da ita a baya. Gwamnatin shugaba Donald Trump da gwamnati mai jiran gado ta zababben shugaba Joe Biden dukkanin su sun koka a jiya Alhamis akan yunkurin kutsen kwamfuta da ake zaton kasar Rasha ce take aikata hakan. Sashen kula da tsaron yanar gizo ta ma'aikatan tsaron cikin gidan Amurka ya ce lamarin na tattare da babban hadari ga gwamnatin tarayya da na jihohi da ba kananan hukumomi da sauran yankunan gwamnati da ma wasu gine gidan kamfanoni da ma'aikatu masu zaman kansu. Kimantawa da hukumar kula da tsaron yanar gizo ta Amurka ta yi shine yayi bayani dalla-dalla tun lokacin da labarin ya fara bayyana a ƙarshen makon jiya. Ma'aikatar Bital Malin Amurka da ta kasuwanci suna cikin ma'aikatu da ke tattara bayanai da kuma samun sakonnin email da masu kutsen suka kai wahali. Sashen tsaron yanar gizo ya yi kashedi cewa cire cutar kwamfuta da aka jefa a cikin yanar gizon zai yi matukar wahala da kuma matsala. Biden da ke shirin zama shugaban Amurka na cikin 46 idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu ya ce akwai abubuwa da dama da bamu sani ba kuma waɗannan abubuwan da bamu sani ba su ne ya kamata mu fi nuna damuwa a kai. Wani kwamitin Amurka ya tabbatar da amfani da wani sabon maganin rigakafin coronavirus bisa bukatar gaggawa a jiya Alhamis. Kwamitin na masana masu zaman kansu da ke bada shawara ga hukumar abinci da magunguna ta FDA ya tabbatar da maganin ne bayan tattaunawar sa'o'i 7 domin bada shawara akan maganin rigakafin da kamfanin Moderna ya yi mako guda bayan da hukumar abinci da magungunan ta tabbatar da maganin rigakafi na farko. Shaidar da aka tattara daga nazari da aka yi akan maganin rigakafin sun kore duk wasu batutuwa da aka gani, in ji Dr. Haley Gans, na sashin nazarin magunguna a jami'ar Stanford a jiya Alhamis. Labarin na zuwa ne yayin da Amurka ta samu mutum 310 da suka mutu da cutar coronavirus a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins. Akwai wasu da dama da yawan su ya haura miliyan 17 da aka tabbatar da sun kamu da cutar a Amurka. Hukumar FDA bisa bukatar gaggawa ta tabbatar da za a iya amfani da maganin daga yau Juma'a. Da zarar an tabbatar da amfani da maganin, kamfanin Moderna da ya maganin zai fara aika maganin kusan zubi biliyan 6, wanda za a fara basu maganin da farko su ne ma'aikatan kiwon lafiya da kuma masu kula da gidajen tsofaffi.
Kafin ba bai sake dawowa da cigaban labaran, zamu leƙa kasar Najeriya, inda gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin kasar ta samu nasarar karɓo ɗaliban sakandaren kimiyya ta kankara da aka sace kwanaki 5 da suka shuɗe. Gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya bayyana haka a jiya da dare a hirarsa da wakilin Sani Shaibu Malamfashi.
Jin kadan da labarin ya so gare mu cewa an sako ɗalibai 344 da aka sace sai na garzaya cikin daren nan don tabbatar da wannan nasara da aka samu kwana 5 da sace waɗannan ɗalibai.
Lake dai haka wannan alamar yake?
Haka yake, yanzu haka mun tura motoci a can jihar Zamfara a cikin dajin nan dozin 'yan sojoji da 'yan sanda da suke wurin su rako su a kawo su nan Katsina komai da dare insha Allah. Ƙarare kuma mun riga mun ga shugaban ƙasa ta an same su shi ma kuma ya ce zai gan su gobe da safe kafin ya koma Abuja.
To yanzu akwai wani tsarin abinda kuka shirya kenan idan sun zo na kamar a duba lafiyar da wasu abubuwa kafin a
wata an mun shirya likitoci gobe da safe za su bincika kowane cikin ɗaliban kafin mu haɗa shi da iyayen shi.
To ranka dai akwai labarin yaron da ya kira iyayen shi ya ce shi yana dokan daji baya hannun waɗannan mahara, ya ce akalla akwai kuma wasu tare da su haka nan a cikin daji sun rasa inda suke. Akwai wani taimako ko da za ku iya yi wajen?
Bai ma ni yanzu wannan labarin wurin ka nake jin shi. Mu muna da mutane in muka samu wannan labari in har dai zai magana har wuce easily be located ai bai da wani wahala in har yayi magana yake suna cikin daji. Kaga akwai waya hannun suke. Akwai waya hannun su kaga za a ɗauki coordinate suke.
Tun da farko sai da kungiyoyin arewa da dama suka shirya zanga-zanga ta lumana don jawo hankalin mahukunta su hamzarta kubutar da waɗannan ɗalibai kafin abin ya ta'azzara. Sani Shaibu Malamfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Gai da Sani Shaibu Malamfashi. Har yanzu ne kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Alhamis, Majalisar Dinkin Duniya ta tattara dala $35,600,000 domin taimakawa mutane da yakin Tigiri na ƙasar Habasha ya shafe su. Wasu mutane 50,000 sun arce daga yankin zuwa makauciya Sudan, kana wasu dubbai sun rasa matsugunansu a cikin gida tun lokacin da yakin ya fara a watan da ya gabata. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Alhamis cewa za a yi amfani da wani ɓangaren kuɗin ne a taimakawa 'yan gudun hijiran da suke Sudan, yayin da sauran kuɗin kuma za a taimakawa mabukata a nan yankin Tigiri. Dakatar da yaƙi irin wannan yana da matuƙar wahala idan ya ta'azzara. Rayuka da aka hallaka ba za a iya dawowa da su ba, kana damuwa da suke da ita kuma za ta ɗauki tsawon lokaci. Yanzu ƙananan yara ba su samun taimako. Abin da muke nema ita ce hanyar shiga yankin ba tare da damuwa ba, in ji Mark Lowcock, mataimakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai. Wannan sanarwa na zuwa ne biyo bayan sassauta dokar hana zirga-zirga a yankin, ciki har da maido da hanyoyin sadarwa a wannan mako. Ma'aikatan gwamnati da dama sun koma bakin aiki, kana an buƙaci masu bindigogi su ajiye, yayin da Prime Minister Abiy Ahmed ke ƙoƙarin maido da zaman lafiya a yankin da yaki ya ɗaiɗaita. A ƙarshe, jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO sun faɗa a jiya Alhamis cewa China za ta yi marhaba lale da wata ƙungiyar ƙwararru daga hukumar WHO don su yi bincike akan asalin cutar COVID-19 wanda coronavirus ke haddasawa. A wani taron manema labarai a Manila, Daraktan hukumar bada agajin gaggawa na yankin na WHO Dr. Babatunde Oluwakure ya faɗa wa manema labarai cewa hukumar ta tuttuɓi China kuma suna tattaunawa akan wurare da za su ziyarta. Hukumar ta sanar a ranar Laraba za ta tura wata tawagar masu bincike zuwa kasar China a farkon watan Janairu don yin nazari akan abin da ya haifar da annobar a duniya da ta kashe sama da mutum miliyan guda da 600 zuwa yanzu a cikin adadin sama da mutum miliyan 74 da 200 da suka harbu da cutar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta zargi gwamnatin jihar Zamfara da daukar nauyi tare da marawa ƴan bindiga baya a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Hassan mai na kai ne ya haɗo mana.
Na tambayi mukaddashin kakakin jam'iyyar APC na ƙasa Mr. Kine na Bena cewar wannan fa babbar magana ce ko suna da hujjan wannan zargi.
If you look at the situation whereby you see San Francisco, for example, give amnesty to some of the bandits.
Yace idan ka duba ga misali yadda jihar Zamfara take yin afuwa ga waɗannan ƴan bindiga dadi haka sakaka, sannan in ka duba duk wani garkuwa da mutane da ake yi a wannan shiya Zamfara ake tafiya da mutanen domin a can ne ƴan bindiga suka fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Hatta waɗannan ɗalibai na sakandaren kankara da aka sace kwanan nan Zamfaran nan fa aka tafi da su, duka ƴan ta'addan da ke zuwa Katsina suke tafka aika, dukkanin su daga Zamfara suke zuwa. Bai kamata a yi siyasa da sha'anin tsaro ba, wannan fa rayuwar mutane ake magana. To amma kuma lokacin da jam'iyyar ku ta APC ke mulki a Zamfara an yi ta kashe-kashen rayukan bayin Allah. Hasali ma wasu na ganin a wannan gwamnatin ta ƴan adawa ne aka fi samun dan sararawa. Ko me zaka ce akan haka? Kin har da sauki, me yasa har yanzu ake ci gaba da wannan kashe-kashe? Abinda muke cewa anan shine kar PDP ta yi amfani da wannan a matsayin gasa ta hanyar amfani da rayukan bayan Allah da ba san hawo balle sauka. Saboda haka ya kamata jami'an tsaro su yi abin da ya kamata. To kowane martani gwamnatin jihar Zamfara za ta mayar akan wannan zargi. Zainani Baffa shine babban mai taimakawa gwamnan jihar Zamfara akan harkokin watsa labarai.
Akwai matsala wanda muka samu kusan shekara 8 ko shekara 9 shine lokacin da APC suke mulki a jihar Zamfara, wanda jini bai taɓa zuba a ɓangaren arewa maso yamma kamar wannan lokaci ba. A rana ɗaya an kashe mutum 150 an kashe. Gwamnatin nan ta matawalle ita ce ta kawo zaman lafiyan da a yau ba ka jin irin wannan munanan abin da yake faruwa a lokacin da APC suke mulki.
Abin da suke cewa shine yawancin duka ƴan ta'addan idan suka sato mutane jihar Zamfara suke shigowa da su, yanzu ma waɗannan yaran kankara an kai su Zamfara, to shine suke cewa kamar Zamfaran tana neman ta zama kamar mafakan ƴan ta'adda.
Dajin nan fa namu na Zamfara daji ne wanda yake zaka tafiya ka Sokoto ka fita ka shiga Kebbi har tare da yake kaiwa wannan dajin. Idan sun fi samun sakin jihar da su suka jihar Zamfara, abun kunya ne a ce gwamnatin tarayya wanda take da jami'an tsaron da ya kamata a ce sun yi maganin wani abu, sannan a zo a ce wai gwamnatin ta ita ce wai ta basu mafaka.
Idan ka duba kaman gwamnonin APC da suke zagaye da Zamfaran duka sun ce su ba ruwansu da wani maganar sulhu nan gaba da ƴan ta'adda, amma kuma ku nashi cewar ku kuna kan wannan magana ta sulhu wanda ake ganin kaman hakan marawa ƴan ta'addan baya ne.
A wannan maganar banza ne saboda mu shi ya kawo mana ma zaman lafiya.
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
A gani da Hassan mai na kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba
da dan gari. Shirin ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyo da muke kulla da su.
Masararren mu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa cikin shirin da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amerika da gidan radio Dalol FM na Dogon Duci. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku tarihin garin Dogon Duci dake cikin jihar Dosu, Jamhuriyar Niger. Mai gabatarwa Abdulaziz Dayuma. Domin jin tarihin garin Dogon Duci mun yi hira da wannan malamin.
Ni ne Isa Sumana Danni dan Galadiman Kwana. Kwana shine mai garin Dogon Duci, shine basara kenan.
Yau garin Dogon Duci shekara nawa da aka kawo shi?
To mu cikin tarihi ni kamar irin na bangare mun ba mu aiki da abin da kun sa ruka ce madat a ce shekara kaza nan kana da abin da muka aiki da shi da ce an yi abu kaza lokacin sarki kaza an yi abu kaza lokacin da an kai abu kaza da shi ne muke aiki amma in kun kai di sai kuna iya gano shekaru garin da kun ji dai ba nan ne mun kwar zama ba da sun ku komo da dauran nan sai sun ku koma can garin su tullu a cikin garin yan tsakanin birni da bagaji nan ne garin cikin harko na arawa da sun ku zan sun ku ga mai suri ka hudu sai ita sara uniya amma sarauniya ta uku ta lugu ta aikon sako ta ce aje a ga musu kasu zamna guri guda duka hudu su watsu su tare kasa in ba karan ba su sa zakon tare kasa da tasu tun kasa tasu da kowa shi kama na shi bangare shi ta iko sai su mutanen mu sun kasa su garin sun kawar zama sun kai gari da aka ce ma garin Kwanawa da garin Kwanana sun ta sun kai birnin Bando sun kasa su da birnin Bando sun kai jini da jini ganan tun duwa tun ga da gabas ga tabbaci hari akwai sauran saken shi da duwa su da ita to da can ne sai sun kasa su sun kasa ko kasa gangan tabki wani da ke ma kwakka da kwakka sun ko mu sha mu tsaga to nan sha mu tsagan ne sai sun karabu biyu wanda akwai na lokacin nan kwana da kawa ka tafi biko da kawai nan da sun kai shawara ka atashi sai ke to shi za su na da gabas da dukin can da kawa ta da mai zari can za a kawo gari wanda dan Galadima ne kane ne yace shi mutanen shi ba zuwa ga inuwa duci mai kawa yace ka ga dukin can ya ka can dogo dukin can yace sai za a kawo gari yace can zai koma sun ka taba garrama sai ce to babu lahi rabuwa bi ba lahi ne ba sai shi wa ya fita ce kawai mai zari shi ko to nan ga dan Galadima kawa dogon duci shi amma ne zamu ga to kaji yanda an ka kawo gari yanzu shekara nawa garai ana misali lokacin da Fulani na Sokoto su wanda hodiyo yace gobir ya kona garin su da sai ma Alkalawa sana ko garin dogon duci yanzu wanda gari sai nan ma sun tarihi su suna iya su kida ya su ga ko shi nan kawai ga abin da muka sani kuma bisa ga kana muka tsaya
su wa ne suka kafa garin dogon duci
an sun kafa shi garin da sunan Dogon Duci suna Kwanawa shi dan Galadima a rahonin shi ya zo nan ya kawo gari shina dan Galadima Kwana na mai zari da Kwana ya mutu sai shi ya zan Kwana sun kuta so gida abin da ka kawo sunan daki 40 magadan sarauta ko wani an ka bashi nashi wuri ya zamana
to daga Kwana na farko har zuwa yau Kwana nawa akai
to daga Kasala har zuwa ga Abdul Karim no makaka yau Kwana 20 shine na 20
wanne irin kabiluwa ke
sunan abin da a cikin Dogon Duci ka gani akwai sukur fayanga akwai Adarawa akwai Goberawa akwai Hillani mu Kwanawa Arawa ba garin mu wadanda su nan sun cikin garin
me ya bambanta garin Dogon Duci da sauran garuruwa
to bambanci ne tana dauka fuska biyu ya bambanta da sauran garuruwa saboda zaman baliki nan ga amma an dauke shi kan tarihi gabanin da sare shi zo shi abinda a bambanci ne gari ne wanda mutanen da a cikin shi kansu game kuma abinda a sana'arsu halbi da noma
menene mutanen gari ke alfahari da shi
to abin da kuka bugun gaba da shi mu muna bugun gaba da asalin mu mun hito daga aka zama ko dan Ali Kalambu ne to wannan asalin namu da shi muke bugun gaba
to ayyuka ha
ni daga noma ne ba ni ma ba wata sana'a inde ba yanzu da harkoki yanzu kai zance ko tun da
eh kawai ga yanzu ne na ayyuka
sana'a su kai mutane ga sun kana gani wata iri ba ayi a tai Sokoto a suka kaya kuma gaba ne ka shawaru kana gani ana bisa cewa su fari su kira kuma a tai Sokoto a dauko kaya a tai akai sai hilinga ta ka sai cikin mali wannan sana'o'in su ne sun ka buda mutane hanya ta arziki
to a sanin ku akwai wani taki da ake magarin Dogon Duci
to takin da aka yi dai taki ne na Kwana gabi ta dodo kwana osal ko masu gungunma aka ne suka hodi da kidi in baka tambaye su nan baka sani sai da ka ji ana kidi an baka sabin an ka ce ba
ko kun san akwai wasu waƙoƙi da an kai ma garin Dogon Duci
a kwara ku akwai waƙoƙi da yawa ban san kansu ba kowa na ta yi
Yeah.
ne irin kalubale na al'umma na garin Dogon Dutse ke fuskanta?
To akwai matsaloli da yawa. Matsalar mu guda ta farko da tabbawa ai kowa kuma kowa samu ta ido shin ruwa wadanda daga gari ruwan sama inda mana ta kama gudan anguwa waccan ta da yamma dole mutane ta sun koma dai dan wuri bai zama ruwa duk sun ka gangara da cancana su ga kuma sai su kan ba su shigiya bayan musan yi su shigiya ba kaga wannan babban matsala ta kuma sai an yi da gaske kana a ciwo kanta tunda ruwan nan in an ce da su za a yi sanjar sai sai kudin tudu sai an yi wuta sai kudin tudu can tsena a daramin da a kasa ga nan wanda in sun ce su gudane ko wani unhuwani da su bayan wannan fiye da inda kace ana noma to akwai matsala ta makiyaya da manoma wannan ita ko babban matsala ta rishin aiki da doka wanda ta hidda hanya ta bisashe su ta yi azab in su kuma su zagi ba su tsaya su shigo cikin gonaki kullun tsayiya ta kullun tankiya ne
wa'annan matsaloli al'umma suke so hukumomi su yi musu magani
eh to yanzu dai ka kamar zancan ruwan goma su kama wannan babban matsala ta tunda gudan anguwa ba mu iya tsaya cikin ka tsaya kuma gidan ka wadda shi kuma ruwa an suka kama ba su hoki anan da nan in an samu duwar za a ai gota nan ta jaru ba ta kai su daji to an kyota mutanen Dogon Dutse na biyu shine zancan wannan garin ga mu na hillani in an tilasta mu makiyaya su aiki da dokokin da an nasu na an hidda musu hanya gonakin mu ne an ka amshi an ka hidda musu hanya burtali an ba su tsara su gari sai su zo cikin gonakin su da ke a gani wannan
yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar Juma'a.
Cewa mu tashi tsaye da addu'o'i saboda babu wani abin da zai iya fice mu face addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Aisha ya ce mana inda aka ce maka ana kokarin tarkaki a kansa to wannan abin ba za a tare wannan abin ba in Allah ya kaddara shi. Daga aka kaddara ni ai ya kare wannan abin shine addu'a. Haka shi la yugni hadara min qadrin wa du'a yanfaqu mimma nazara mimma lam nazar. Abin da ya sauka abin da ma bai riga ya sauka ba addu'a na ce sare shi. Da haka mai kokari zuwa ga wannan abu mu tashi da addu'o'i sannan kuma mu kira sauran jama'a da yin nafilin dare domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka a cikin karshen ukun dare ya kira ga duk wanda yake bukatan wani abu a wurinsa. Dan haka mu da muke bukatar zaman lafiya a wurin Allah sai mu tashi a wannan lokacin mai sa'idin nan kuma muna kira zuwa ga gwamnati shi kuma yayi canje-canje mana yayi musanyen wanda ya sa da cewa yana bukatar su duba matakan tsaro na Najeriya tunda abin taki shi taki cinya su a canza wasu a ga su kuma yanda za su yi mu ma sai mu mara bayan su da adda sai ya zanto komai ya tafi daidai. To dan haka muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan bayanan da muka yi Allah ya karɓar mana sa'idin nan kuma muna roƙon gwamnati ya rinka sauraron malamai da kunni na basira kuma ya aiki da wato umarni su idan ya ga bai shwa ba da zance na Allah ba kuma Allah ya ba mu lafiya gaba ɗaya mu ya ba mu zaman lafiya kuma shi ma shugaba Allah ya ba shi basira da kuma ƙarfin imani a wajen taimakawa talakawa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allah ya saka malin da alkhairinsa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To sarfilo a takaice, a jiya Alhamis an sako yaran maza 344 bayan da Boko Haram ta sace su a makon da ya gabata a makarantarsu a Najeriya a cewar gwamnatin jihar Katsina. Sai dai gwamna Aminu Bello Masari ya faɗa wa talabijin ƙasar cewa wasu yaran da har yanzu ba a gano su ba. Ya ce mun samu akasarin yaran amma dai ba dukansu kenan ba a cewar gwamnan. Yana faɗa wa talabijin ƙasa ta NTA yana mai cewa yaran da aka sako su an same su ne a wani jeji da ke kusa da makwabciyar jihar Zamfara. Gwamnatin shugaba Donald Trump da gwamnati mai juyin gado ta zababben shugaba Joe Biden dukkaninsu sun koka a jiya Alhamis akan yunkurin kutsen kwamfuta da ake zaton ƙasar Rasha ce take aikata hakan. Sashen kula da tsaron yanar gizo ta ma'aikatan tsaron cikin gidan Amurka ya ce lamarin na tattare da babban hadari ga gwamnatin tarayya da na jihohi da ba kananan hukumomi da sauran yankunan gwamnati da ma wasu gine-ginen kamfanoni da ma'aikatu masu zaman kansu. Wani kwamitin Amurka ya tabbatar da amfani da wani sabon maganin rigakafin coronavirus bisa bukatar gaggawa a jiya Alhamis. Kwamitin na masana masu zaman kansu da ke ba da shawara ga hukumar abinci da magunguna ta FDA ya tabbatar da maganin ne bayan tattaunawar sa'o'i 7 domin ba da shawara akan maganin rigakafin da kamfanin Moderna ya yi mako guda bayan da hukumar abinci da magungunan ta tabbatar da maganin rigakafi na farko. Shaidar da aka tattara daga nazari da aka yi akan maganin rigakafin sun kore duk wasu batutuwa da aka gani, inji Dr. Haley Gans na sashen nazarin magunguna a jami'ar Stanford a jiya Alhamis.
Masu raro a nan muke karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji su abokan aikin mu dauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mu sallama muna miƙa sakon taya murna ga mai martaba sarkin Gumel Alhaji Ahmed Muhammad Sani bisa cika shekaru 40 akan karagar mulki. Ubangiji Allah ya kara wa sarki lafiya da karin shekaru masu albarka. Haka kuma muna miƙa sakon taya murna ga baradar ringin Alhaji Sabo Wada bisa aurar da ƴaƴansa mata biyu da zai yi mai jaddada saratu wanda za a yi gobe Asabar da karfe 12 na rana a kwalejin ilimi ta garin Ringim. Allah ya bada ikon zuwa, amin. Yanzu amarin ba ya kuma kirdi ta na gabatar da shirin da kuma ci ba hiro dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.